amfani su a yabo yana bayani akan matsayin tsaki da canfe-canfe da bori a musulunci.
Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yawwa musulmi, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ba tare da wani dogon jawabi ba, na tabbata mai gabatarwa ya yi bayani irin abubuwan da za a yi magana a kansu wanda suke da dangantaka da tsafi ko tsafe-tsafe ko canfi ko canfe-canfe da bori da irin su duba su bokanci. Waɗannan abubuwa wasu miyagun abubuwa ne da suke kewaye da mutane tun kafin zuwan addinin musulunci, tun zamanin jahiliya ake waɗannan abubuwa waɗanda ake kiran su tsafe-tsafe ko in ce tsafi. Wurare da dama a cikin littafin Allah mai tsarki an yi magana a kan wato tsafi. Tsafi, wataƙila wani bai san menene ya kamata mu ce da shi tsafi ba, me ye tsafi ne? Wato tsafi wani irin tsari ne na kamar surkulle ko kuma wani irin abu wanda za a yi ƙulle-ƙulle domin a cutar da wani da shi. Ya yi kama da irin yadda mukan ce an yi wa wani sanmu, to amma ya sha bamban da sanmu. Ɗaki mummunan abu ne wanda a kirar musulunci an kafirta wanda yake yinsa. Kuma a kowace, a kowane zamani, a kowane gari, a kowace unguwa ba a rasa mutanen da suke yin tsafi. Ana samun malamai waɗanda su aka fi sani da wannan mummunar daga. Amma mu ma a kan kanmu muna yin tsafi, domin tsafi ɗin nan shirka ne. Tunda shirka ne, kai da kanka kuka yi shirya wani abu wanda babu ruwan Allah da manzon Allah da shi, ka ɗauke shi cewa wani abu ne muhimmi ko kuma abin dogaran ka ne. Saboda munin tsafin nan, Annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisi sahihi wanda yake cewa ijtanibu sab'al mujaqat, ku nisanci abubuwa guda bakwai masu halakarwa. Akwai wasu abubuwa na zunubai, na kaba'irai, manya-manyan laifuffuka guda bakwai da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ware su, yake a nisance su. Ba dai sauran Annabi yana nufin a yi su ba, a'a, duk kabira baki daya, wato ina nufin duk babban zunubi, wato ana iya nisantarsa. An san zina, luwaɗi, yi da mutane, ƙarya, annamimanci, fata da makamantansu. Waɗannan duka manya-manyan laifuffuka ne waɗanda shari'ar musulunci ta haramta su. Amma a cikin waɗannan guda bakwai da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ware, da ba su koda ɗaya daga cikin waɗannan wanda na faɗi muku yanzu ba. Amma Annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya ambaci shirka tare wani da Allah, ya ambaci kisan kai, sai ya ambaci tsafi. To da aka tsafin nan mummunan al'amari wanda shi ne fili, ya yi ruwan wawa ido ko rufa ido, ko kuma wani abu ne wanda in an yi yanzu yanzu na kai da kanka za ka ji a jikinka ka fitar da hayyacinka, ko kuma kai da kanka ka ci gaba da zargin wasu cewa an yi maka kaza, an yi maka kaza, an yi maka kaza. Saboda haka kafin nan mummunan al'amari ne wanda a hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Tirmidhi da Darqutni suka rawaito shi, Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa haddu sayyin afdar bi sayyin, wato abinda za a yi wa mutum wanda yake yin sihiri idan ya aikata wannan laifi, irin hukuncin da za a yi masa, haddin da za a yi masa shine a kare shi daga takobi. Wannan yana nuna mana cewa lallai sihirin nan mummunan al'amari ne wanda yake buƙatar mun sanke shi. Sannan akwai wani hadisin na Bujala ɗan Agada wanda yake na zama marubuci ne na ɗan Muawiya, ina yi masa rubuce-rubuce wanda shi ɗan Muawiya ibn Muawiya ɗin nan bakka ne na Ahnaf ɗan Qais, yake sai takarda ta Sayyidina Umar ibn Khattab radiyallahu anhu sai ta zo, da ta zo abinda takardar nan ta ƙunsa shine uqtulu kulla sahirin wa sahira, ku kashe dukkan wanda yake sihiri namiji da wanda yake sihiri mace, duk mata da take sihiri tsagi wanda yake na namiji ko mace a kashe shi, kar a bar shi da rai, saboda mummunan abu ne wanda ba irin abubuwan da baya yi, yana raba makoya. Mutane guda biyu suna zaune lafiya shekaru masu yawa suna zaman su lafiya, to sihiri ne, sihiri yana iya yin duk abin da zai yi ya ga ya raba. Ma'aurata guda biyu miji da mata da sihiri yakan yi irin abubuwan da zai iya yi na sihirinsa na tsafinsa, domin ya ga cewa ya raba dangantaka tsakanin mijin da matar, ko dai mijin ya ji baya son matar, ko matar ta ji ba ta ƙaunar namijin, ko kuwa a'a idan ma ya zo ya kasa haɗuwa da ita ba zai iya ba. Abubuwa gashi nan iri-iri wanda yake za su zama gaba ƙasaitacciya zai iya shigarwa, ko tsakanin mai gida da yaransa, mai gida yana da yaransa tun daga suna ta hulɗa suna ta mu'amala arziki, ya bar shi akan dukiya ya sayar da wannan ko ba shi zai wannan, to wani ya iya zuwa wajen wani mai sihiri ya ce ina so ya masa aiki, kuma ya yi a ga waɗannan mutane sun rabu. Tasirin sihirin nan ko kuma a yi sihirin nan a yi tsafin nan don a cutar da wani a ga kuma an cutar, to ba wani abu bane fa da zai sa ka ce wani abin kirki ne tsafin nan, a'a mummunan abu ne, ana yi ta ci barkatai baya ci. Saboda haka ma faɗa ake yi da yardar Allah sai a ga abin ya yi tasiri, amma ba shi ne ya yi ba a yaddar Allah ce, wato izinin Allah da shiga ciki shi isa abin ya faru. Saboda haka sihirin nan mummunan al'amari, an ce a wani hadisi da aka karɓo shi daga Muhammad ɗan Abdurrahman ɗan Sa'ad ɗan Zurara ya ce labari ya tarar da shi cewa Hafsa matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta kashe wata baiwa tata wadda ta yi mata tsaki, ta yi mata tsaki wato ta ɗanyi shiga cikin wani irin hali, saboda haka nan da nan ta ba da umarni a kashe wannan baiwa tata, domin wani tukurkuɗe ta yi na asiri, wani ƙulle-ƙulle ta yi, sai waɗansu abubuwa domin a nufin ta cutar da ita. Saboda haka da Hafsa ta gano wannan sai ta yi umarni a kashe ta, aka kuma kashe ta. Wannan labari ko wannan hadisi da muke badawa yana nan a cikin Muwatta Malik wanda Malik ya rawaito shi. To aikin sihirin nan lallai yana nuna mummunan abu kuma haramun ne, bai halatta wani ya yi tsafi ba. Tsafi dama a yadda aka sani kafiri ne yake yi, wanda ba musulmi ba shi aka fi sani da tsafi, wani ba ma guje wani arme wani dai wanda ba shi babu ruwansa da musulunci shi ne wanda aka fi sani da tsafi. To an ce duk malamai na musulunci baki ɗaya su suke fakin cewa su yirin nan ina daga cikin manya-manyan laifuffuka ba su shi wannan fakin. An ce yakan zama ma kafirci ba to ne yin saki zama kafiri kuma yakan zama sako babba amma yakan zama a ce da mai yin sama kafiri ne ko da kuwa yana sallah yana azumi yana zakka ina duk abin da ake yi a musulunci. Idan akwai faɗi akwai wata magana da aka yi a cikin shirin tsafin nan ko kuma wani aiki da aka yi wanda zai bayar da wannan maganar ko wannan aikin zuwa kafirci to shikenan wanda yi wannan faɗin ko yi wannan aikin ya kafirta. Amma idan abin da yi na kullu-kullun sihirinsa bai yi wani abu wanda zai zama ya kafirta ba to shikenan muna iya cewa ba kafiri ne shi ba. Amma kowa ya san koyon sihiri da koyar da sihiri dukkansa haramun ne bai dace ba. An ce a wajen mazhabar mu malikiya an ce imam maliki ya tafi akan cewa mai sihiri matsafi kafiri ne za a kashe shi saboda ya yi wannan tsafin kuma ba za a karɓi tubansa ba ba za a nemi ya tuba ba tilas a kashe shi in dai an tabbatar da ya yi tsafin nan. Ahmad bin Hanbal shi ma akan haka yake. Saboda haka za mu iya gane cewa tsafin nan mummunan al'amari ne duk da cewa waɗanda suke yinsa ba za su iya cutar da wanda suke yi wa ba idan Allah bai yarda ba. Kuma Allah tabaraka ta'ala yana mana ya ce wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi idhnillah. Su ba za su iya cutar da mutum ɗaya ba sai dai da izinin Allah. Wanda da aka yi wa ikama shi Allah ne ya yarda. Allah ne ya yarda domin wanda ya yi ɗin nan ya shiga cikin musiba. Da Allah abin da ya yi na tsafin nan da ya yi kulle-kulle ya yi wanda zai haukata wanda ike wannan al'amari wanda iya dinnan idan ya haukatar da shi wanda ike hirin nan ya shiga cikin babbar musiba. Domin dai addini da baya yi nauyin musibar rashin addinin nan na wanda aka yi wa tsafin nan ya haukace yana kan wanda ya tsafin nan. Domin shi yanzu ba a cikin hankalinsa ita ba kuma abin nan wani ne ya yi kulle-kullensa ya yi kai ya yi kai har wannan al'amari ya faru. Har yanzu akwai masu tsibirin nan duk da cewa mafi yawa wasu ma'aikata ne akwai masu da'awa idan ɗan wani abu ya haɗa ku da su ya yi kai wa haka shikenan ka gama yawo ya ka gama yawo tun da ni kai wa wannan al'amari kare ka ta kare ka sai nan da nan ka ji kana dan tsuma da Allah ya haɗe ka sai Allah nan zai haɗa ba ai ka kai ka da ta kai ai ba zai yi ba saboda me saboda yana ya riga ya yarda da cewa zai yi wani abu wanda zai fitar da kai kuma ya iya yiwa idan Allah ya faɗi miki kika kuma abin yana haɗuwa ma da tsoro da firgici. Domin idan ka yarda da abu a zuciyarka cewa da an yi maka kaza zai same ka sai dinga neman same ka kaga kai ma ka taimaka. Amma idan da za ka zama jarumi bawan Allah na gari ya dinga nema ya ce shi zai yi maka wani abu ka ce a ba za ka iya min wani abu ba. Ai na gamsu da hadisi sahihi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa da al'umma duk halitta za su taru a kan su cutar da kai ba za su iya cutar da kai ba sai dai da abin da Allah ya cuce ka. Idan da duk mutanen duniya za su taru a kan su amfane ka su sa maka wani amfani ƙarya suke ba za su iya amfanar ka da komai ba sai idan Allah ya cuce ka samu amfani. Duk dabarar da za su yi duk abin da za su iya yi ba za su iya yi maka ba ba za su iya cin riba da kai ba saboda kai ka riga ka yarda da wannan ko ba za ka ji wani tsoro ba. Babban maganinka babban asiri a wurinka babban dafaɗi a wurinka mai tunkuɗe dukkan wani mai tsafi duk wani ɗanɗani duk wani boka duk wani maƙaryaci wanda zai wani ƙulle-ƙulle yake zai cutar da kai kai ƙoƙari ya zama kai ba ka mutum cutar kowa. Amma mafi za ka cuci wani to ka zama azzalimi a cikin sauki da an yi maka dan abin da aka yi maka kai ma ma ka ra'ayi maka Allah ba zai kai ne ba kuma kowa ya ga ya san annabi sallallahu alaihi wasallam yana da amana yana cewa kana ku da awaki na kura addu'o'i guda uku ba a ji yadda su in dai an yi za a amsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara da da'watul mazlum addu'ar wanda aka cuta kaga shi mutum ba da haƙƙinsa ba kaga shi mutum ba da haƙƙinsa ba ya ajiye kayansa ka dauka ba da yadda ba kullum ka kanka ka yi maka wani abu yana gani ko baya gani dan da din yake Allah ya saka mu wannan kamar yankan wuka domin Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi yana cewa da'watul mazlumi laysa bainaha wa baina Allahi hijab addu'a wanda aka cuta babu kamaci tsakanin ta da Allah wato da zarar ka ce Allah iwa wanda ya cuce min nan kaza nan take Allah zai ji wannan magana nan take Allah zai biya bukata saboda haka babbar rijima karka ci wani karka zalunci wani kada ka yi wa wani abu idan baka yi ba kana da gaskiyarka aka yi aka ce za a yi maka wani abu an yi aikin banza kana neman yarinya da aure dama kana nan kan neman ka da aure sai da abu ya yi nisa sai kuma wani ya shigo ga dangadan zai tunkuɗe ka kadan fara shiga kana fita na kana addu'a cewa to ubangiji Allah ya tabbata min Allah ya fitar min da wahala ta saboda na daɗe ne shekara biyu ko uku ina yi kuma ga wani mai ƙarfi ya shigo Allah ubangiji ka sanya wa alhalin da na tayi cikin neman wannan yarinya Allah ubangiji ya sa su fita in same ta kuma ka bani zaman lafiya tare da ita amma nan da nan mutumin nan ya shigo yayi duk abin da zai iya yi wataƙila har da 'yan magunguna har kuma da barazana ma ta gaba da gaba zai ya ce kai ne aka ce kana son yarinya nan sai neme ta dan Allah tun annabi ka je ka neme ta dan Allah dan annabi in kana ƙaunar uwarka da ubanka ka je ka neme ta wato wannan wai abin da yake yi wai yana nuna maka ka ji tsoro ka gigi sai ka razana wato birga yake maka zai cika da guguzin to kai da ka san ba cutar wani kai ba kai da ka san ba wani zalunci kai ba kai da ka san ba komai akan wannan amali akan gaskiya kake shi ne ma ne ke tahaddin Allah shi ne ne ke tahaddin shari'ar Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wala yahsubu ala khidmati akhihi kada in nemi aure akan neman auren dan uwansa annabi ya hana kar wani yana neman aure kai kuma ka zo kace zaka bada ka nema to shi ne idan wannan bai nemi kai ne zai dinga ma burka to ina baka tsoro kaje kai kuma ka fara jin tsoro inda dan tsautsayi kai kun tude a hanya sai ka ce shi kenan mutumin ya fara yin magani wannan barazana da ya maka da ka je ka kwanta dan tsautsayi ya fa sai kai mafarki tunda abin ina zuciyarka dama abin da kana tafar gabarka cikin dare sai kai mafarki ko ya tafi da wata kaje yanka ka ko ya zo zai wani abu da ka farka firgigi sai ka fara ta tayarin nan dai na da bude ka garan ka kuran bai kaga nan wato irin waɗannan su ba wani aji suke yi ba ba wani magani suke yi ba a'a shin ka suke da bugudun kun zauna da irin waɗannan miyagun bayan Allah malaman miyagun malaman da suka kamfa kaba kansu don yin wannan domin a kullum muna samun irin wannan malami zai zauna ya shimfiɗa buzaye wai sunansa malam amma ba malami ba ne boka ne duk abinda ake so irin na malamai ya tara shi ba da buzaye ba ne ya shimfiɗa sauransa na ɗaya ko na biyu daga ciki ma da wani ɗan ɗaki ya shimfiɗa sannan ga ɗan ƙasan kwanin na lissafin ƙirga na jan sarbi sannan ga sarbi ne dubu shi kan zai sarbi in ka kalle shi sai gaban ka ya faɗi domin za ka dinga ganin sha yanzu ne magani yanzu kuma sannan tsare gida zai yi ka ga abin ba na wasa ba ne marhaban marhaban san da zuwa san da zuwa in na zauna dama duk masu irin wannan miyagun al'amari ba sa rabo da yan kore duk inda suke suna da dan kore dan koren nan shi ne wato idan mala idan ka zo ko kuma idan ka shiga wata masifa a wajen unguwar ku shi ne zai ya same ka cewa na ce wannan abin sai faru na so ka in zai hana ba za ka je ka ga malam ba dan Allah ya hore yi masa asararu kaza haka za ka ne ka asararu wai a tirai Allah ya bashi asirai saboda haka da zaka je wallahi da duk wannan al'amari da zai faru gare ka ba da kai mamaki to an sani to yanzu kai ne ne ke damun ka sai ka fada maka ga abin da idane ka ga abin da idane ka ga abin da idane ka idan kuka je shi zai tura ka ku tuno tare zo wajen malamin yake gashi ya zage ya fada wa malamin ya ce kaji 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 da zuwa shikenan sunan sa Muhammadu daga zuwa sai ka Muhammadu shi malamin sai ka ka ga malamin ya san sunana ya magana yayin da kake so rabi ka ga san ta ma nan da nan sai ta faɗa maka al'amari sai kai ta mamaki kai ta mamaki nan da nan zai cinye ka ƙarya yake yi wallahi mafiyayensu ƙarya suke yi ba su san komai ba galibin wannan mashin wannan abin ma idan ka bincika ba malamai ba ne na taɓa ganin wani malami da idona wani malami ne mai saida shanu a can ƙasar Haɗeje ne malam Maduro wata kila kuna jin sunan gari na ga wanda ya yi abin na ga wanda aka yi wa ya zo kasuwa ya sayar da shanunsa wajen guda biyar ya karɓi kuɗinsa suna hannunsa saura guda ɗaya bai sayar ba sai irin wannan matsafan irin waɗannan ƴan borin irin waɗannan bokayen irin waɗannan ƴan duban sai ki zo cikin kama cikakken sai yake nawa ne wannan sannan sai ka gani nawa zaka suke ciniki ya komo shi ta sai ka zo sai shi da tsare ki zo mu zo ka kawo zo mu ga kudin kana gida a horo sa a kawo gidansa ya sauke shi ya ba shi abinci komai da komai sai to malam naga alamar kauna ta shiga tsakanina da kai kuma na fahimta hakika kana cikin wani hali na tsananci amma in Allah ya yarda Allah zai fitar da kai amma abinda nake so da kai ba ni zaka ba ba na bukatar komai a wurinka ba ni zaka ba za mu je gindin bishiyar tsaniya ne kasan al'adunmu kuka da tsaniya duwori ne na aljanu a bisa ga al'adar sanin kasar yayin da tsaniya take to za a ce wajen aljanu ne inda kuka take wajen aljanu ne saboda haka inda wata kuka ka sai wani floti da kuka a ciki yadda za a fara kukan maji daɗi ne don tsoron karka taɓo su saboda ka dinga tunanin ya za a yi a ce sai an samu wani jarumin da zai iya zuwa da kyar za a samu wanda zai yi in ya sare ma dan wani abu ya same ka sai ka ce ka ga fara kukan nan ya jawo mu wata masifa to ka ga duk wannan kyamfa kyamfa ne saboda haka mutumin nan yake to ai babu laifi yake za mu je da kai gindin wata tsaniya tana can jeji kuma Allah zai baka arziki a wurin amma ni yi alwala suka yi alwala da shi da shi suka zauna ya shiga gida ya fito waje a sai da ya fito wani ya radawa dan uwansa dan damfara wani bokan ya nadawa yake kaje tsaniya kaza can ka hau ka kudin dini a cikin ta kafanta mu ba za mu zo ba zan yi gare shi har sai magariba rana ta fadi duhu ya fara shigowa kai shi kudin mutumin ƙauyen nan ba kula ta nan suna marasa shanu biyar ga shi bai karɓi na wannan san ba suka je sai da suka je gindin wurin sun je gindin bishiyar sun zauna ya ɗaga hannu yana addu'a yana addu'a sai na kan bishiyar nan sai itsawa da kyau ita kuma da abin da kuke da shi nan da na sai wannan malami ya fara tsebo kai na zuwa ita da gura ta kai ma da shi din da tsebo kudin da komai izu da shi ita kuma ba ka ba ku mutunci biyu an kuma ba ga wani wallahi ta fa awa sai ku mutu nan da nan suka taho suka zuba kudi ba fulata ne ya bar kudi a gindin bishiya suka taho bayan sun taho sun zo gida sai ce to kaga tsautsayi ba wannan tsamiyan na sai mu je ba wancan zan je kaga wannan dama an ce ta fata rabo da aljanu amma da wancan tsamiyan muka je yanzu kaga dai duk kudi na wajen ko dubu nawa ne duk ya kai dai kai ma da kudin ai da yawa ko kuma ni da na rabo na gurewa ne na taho shi wancan malamin sai kai ma gurewa kai kuma din na gure sai ce yanzu ya gani sai ce sai dai mu bari mu sake yin wata addu'a mu koma wata kila in Allah ya taimake mu ya tafiya sa sai mu zo mu dubi kudin mu sun yi kamar awa daya har nan bokan ya sau kuma ya ɗebe kuɗi ya tafi yasta na ma tare suka ra'ayin su ɗaya tare za su raba an zo an duba babu aljani babu kuɗi babu komai ni na gani da ido na wannan a gabana na gani da ido na an kawo shi wannan malamin shi aka kawo kara gaban wani alƙali wato ake shari'a na gani da ido na to duk irin waɗannan shirye-shirye ne na matsafa na ƙafa-ƙafe na ake ce ka kuma duk dabarar ka sai abin da nema a jefa ka duk inda kake da wayo da dabara sai ka kana nema ka fada dan haka wato Imam al-Maziri yake cewa abinda Ahlus Sunna suka ci akai da jumhurin shugabanni sun tabbatar da cewa sihirin nan gaskiya ne akwai ba an ya bai wato ma abin da nake nufi wai ba babu shi ba akwai shi akwai sihirin nan gaskiya ne domin ya inganta an yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan sihiri har annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama ana raya masa yayi abu alhali bai yi abun ba sai dinga ganin ya aikata kaza kuma bai aikata kaza din ba wato an riga an yi masa wani bayahude labidu shi ne wannan kulle-kulle har sai da in zama wata rana in jina na Aisha annabi sallallahu alaihi wasallam ina tare da ni ina cikin damuwa akan wannan al'amari ya roƙi ubangiji ya roƙi ubangiji ya roƙi ubangiji akan Allah ya sauke masa wannan al'amari sannan yake da na Aisha na Aisha ko kin ji abin da ubangiji tabaraka wa ta'ala yake da ni bayan na roƙe shi sai na Aisha tace me yake ai ban ji ba me yake da kai sai yake ai wasu mutane ne guda biyu suka zo waje na ɗaya ya zauna a wajen kaina ɗaya kuma ya zauna a wajen kafata sannan ɗayansu yake da ɗayan wace irin cuta ke da wannan wace irin cuta ke ta samu wannan wato suka nuna ni in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ɗayan yake ai sihiri aka yi masa sai ɗayan yake waye ya yi masa sihiri sai yake labidu ɗan asam al-yahudi wato ba yahudi shi ne ya yi masa sai yake to menene da me ya yi masa wannan ainihin sihiri me ya kukkulla sai yake matajin kai da kuma gashin da yake zuba idan ana taji kai ɗan ƙananan gashi suka idan kana yin kun kana sassaya waɗansu ɗan kaɗan za su zubo to da irin wannan ya harhaɗa ya kukkulla ya je ya sihiri sai yake shi kenan da sihirin ina ya kai sai yake ina can wata rijiya rijiyar zarwana a can yake sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi da shi da sahabbai suka tafi har zuwa wancan rijiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya duba wannan rijiya ya ga wannan kulle-kulle ya yi umarni aka fitar da wannan kulli Allah ya ba shi lafiya ya warkar da shi yake a rufe rijiya wannan hadisi hadisi ne sahihi Bukhari ya rawaito Muslim ya rawaito shi ya kamata lallai mu yarda da cewa hadisin nan sahihi ne kuma ina tabbatar mana da cewa wato sihirin nan akwai shi wato ba za ka iya cewa babu waɗansu malaman sun ce babu amma Ahlus Sunna da shugabanni baki ɗaya sun tafi akan cewa sihirin nan akwai shi ba babu ba babu shi ba ba ya bane domin Al-Qur'ani da yawa ya ambace shi Al-Qur'ani da yawa har ma annabi sallallahu alaihi wasallam irin abubuwa da yake bayyanawa wanda yake akwai yaddar Allah a ciki sai su ce da shi doka wata ran su ce da shi ne sihiri ba irin abin da wato mai tsafi ba irin abin da ba ta gaya masa Allah ya ɗauki shi abin da ke ba doka ba ne Thank you. duk wannan ina daga cikin abubuwa mu'jizojin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato shaida ne akan haka kuma wannan ba zai nuna cewa wani ya tauyi annabi sallallahu alaihi wasallam da wani abu ba akan gaskiyar sa ko ismar sa da aka ce ma'suni ne shi Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wallahi ya'tuka minan nas duk wannan abubuwa wato ba zai kore a ce irin wannan a sihirce-sihirce a wani lokaci sun sami ɗarkakan mutane ba kamar yadda aka bayyana a haka domin waɗansu abubuwan suna faruwa domin mu mu zama mu gane ko kuma mu ce mu ma mu shafa kan mu ruwa mu tsaya mu yi gaskiya cikin al'amuranmu mu yi kuma biyayya ga Allah tabaraka wa ta'ala. Sannan Abu Musa al-Ash'ari ya karɓo hadisi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutane guda uku ba za su shiga aljanna ba. Mutum uku ba su ga aljanna ba. Mu'minu khamrin mai limanta giya, mashayin giya, da'iman ko da yake yana cikin shan giya. Wannan ba zai shiga aljanna ba. Da me yake zumunta? Akwai uwarka ko kanwar uwarka ko ubanka ko ɗan ubanka a wani ƙauyenku ko a wani wuri a nan garin ma amma ba ka zuwa ka ziyarce shi. Ba za ka je ka sada zumuncin sa ba. Sai ka ce wai shi ma baya zuwa wurinka. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda yake rama sada zumunta ba mai sada zumunta bane, mai sada zumunta shine wanda aka yi shi zumunci sai je ya sada da zumunci, wanda ba a zo masa ba shi yaje ya fara zuwa. Wancan ai ka ba ne kayi min nayi maka ne, in dai ya zo ya masa kuma ka je kayi masa. Saboda haka da kuma mai katkata mai sihiri shi ma wannan ba zai shiga aljanna ba, wanda duk zai an yi sihiri ya gaskata ya ce gaskiya ne, mutumin kirki ya ce ƙarya ne. To bokanci da duba kuma miyagun abubuwa ne. Bokanci da duba an san dai duba yadda galibi rubuce-rubuce ake yi kamar yadda na gaya muku shiryawa ake yi da mutum idan ka zo kofar wurin ɗan ko kake kana so ka ga malam ne shi ne zai tambaye ka a nan ya ce me kake bukata. Wallahi wato wani ciwo ne daga cinya a ƙashin cikin ƙashin. Na je asibitin, na yi magani, na sha rubutun, na yi waye, Allah da yanke ba. Shi ne aka bani cewa in na zo wajen malamin nan zai samu waraka, Allah ya yarda. Sai ce ai magana ta ƙare. Daukarsa zai fi shiga wajen malam. Dan koren ne in ya je. Wato da sun shigo ina kallon ka, sai da ka zo ina kallon ɗan kore. To da ɗan koren nan ya taɓa cinyarsa shi kenan malam ya gane. Sai ce ya ciwon cinyar nan da kake fama da shi? Sai ya ce aka abin nan ya ce a ɗin da komai muna sani ga jina gani a rubuce? A ba a rubuce ga jina gini? Da abin da in hannu kake da ya zo ya rasa ba hannun hagu, in hannun hagu ne in yi haka shi kenan su kamar tsufa zai yi, to malam ya san abin da yake nufi. In kai ya taɓa ya san abin a kayi. In na ido ne ya sani duk abin da zai taɓa in ciki ne nan zai ɗan shafa cikin sa sai malamin ya gane kai ba ka san abin da aka yi ba. Saboda haka waɗannan su ma maƙaryata ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wanda ije wajen boka kodan duba da yi masa bokancin ko yi masa duban ya yarda ya gaskata, to wannan ya kafirta da abin da aka saukar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sai da ya kafirta alqur'ani ya zama musulmi ba kafiri ne, tunda ya je wajen maƙaryaci ne da awar sanin gaibi kullum zai nuna an abinka ne ya ɓata. Da an je an faɗa masa wallahi mota ta ce na je ƙofar SAS na ajiye na ka fito sai mu kullum kullum zai a hannuna, sai ta yi na san wanda ya ɗauke ta na kuma san inda take. Ka san daga ɓalle can hanyar kura an kai ce can kai hanyar na hanyar zariya na sani ita to an kai akwai dutse ina nan za mu yi aiki za ka samu motar ka can amma za ka yi kaza za ka kaza sai ya karke zaran ya gaggama komai da komai sannan ya yi ce to a je amma kar ka je sai gobe. To sai imanta da gangan ya ki faɗa maka lokacin da za ka je. Shikenan sai goban ta yi watakila ka buga sammako sai cewa ice ka je ka buga sammako ƙarfe nawa ka je sai ƙarfe kaza na da ka gani ba ka bai ba. In ka zo kamar 12 sai ka to yanzu ne nake so ka zama a wurin 12 wallahi in ka je 12 motar tana nan yanzu amma yanzu kafin ka je tunda tsayawa za su dan kadan sau da ka sun tafi da ita a ƙarshenta ba za ka samu ko ka dawo ba za ka samu ba kuma kai ba za ka iso a dama da kuɗin nan ba. Sau da ka irin wannan za ka ga da abu ya kasa murjani ne na mata, a wani abu aka yashe, duk abin da aka yi wa mata komai kokarin ka da dattakewar ka, sai ka ga matan nan da dangin uwarta da dangin ubanta mata har zuwa na fulfulle, ya ce ba za a nemi magani ba. Malam wani ne mu je yayi ba yaro ki Allah bai alfa ba, to kuma sai a yi ba sai a je wajen malamin ba, tunda shi wannan adiga sa abu ne kamar yankan wuka, shi yasa aka samu kayan wanke murjani wanke da ya bata shi yayi kaza, sai a dinga ka ma kauli da ba a dinga ƙarya, sai sun dauke su sun je sun kai su an ci kudin su a iska, ba kuma abin da zai yiwu, ba abin da za a gani, ya bi ruwa ai saka shi kudin iska da mota ta bata kuma an kashe dubban lorori a iska. To duk irin waɗannan maƙaryata ne. Safiya ƴar Abi Ubayd an karɓo hadisi daga gare ta daga shashin mata ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace man ata ar-rafa fas'alahu an shay'in lam yaqbalillahu lahu salatan 40 layla. Wanda duk yaje wajen dan duba ka tashi kan kigari ka je wajen dan duba duk mutumin da zaka ga ya zana a ƙasa, ya zana ya caje ya daidai ina girgiza kai yana haka yana wai to wallahi wannan duk abin da ya gaya ma ƙarya yake, ƙarya yake nuna maka ike ya san komai ya san abubuwan da suke ciki, ya duba ya zana ya rufe ya ce anyi mutum. To Allah ya taimake ka da ka zo da wuri, Allah ya taimake ka da ka zo da wuri, sai ka fara jin daɗi a zuciyarka, za a yi aiki amma kuma abin in Allah ya yarda zai fito, sai dai wato aikin sai an abin nan ba san ƙarfin ka ba, dan abin akwai buƙatar sai an sai bakakken raguna guda biyu, yake ba kifa zan yi ba, sadaka za a yi da su, in an yanka an kuma sadaka za a yi da su, ba ki zan ba ruwanka ne ka je ka ce ma ka kawo, ka kawo kaza ka kawo kaza ka kawo kaza, kana tsama abin yana da muhimmanci, dan dana sai ka ka karba ka je ka kawo masa ya cinye a iska ba kuma abin da za a yi. Saboda haka wanda ije wajen dan duba har ya tambaye shi wani abu yace ina so yi maka bayanin wani abu, Allah ba zai karɓi sallar sa ba kwana 40, kwana 40 wanda Ahmad a musnadinsa da Muslim a sahihin hadisinsa sun rawaito wannan hadisi, dan haka ashe wato ba ƙaramin hadari ba ne da muke yarda da duban nan, wato kan ya waye amma wayewar shirme duk wato basirarka duk wayanka da wata masifa ta fi kawo an ce zo mu je wajen wani rugu rugu sai da aka yaga an tafi da kai, sai ka ba sani ba, ba san hadarin da yake ruwa ba, ko Allah zai sa abin nan ya fito, sai ka je ka tafi, ka je kuma ka yi ka rasa ladan sallar ka na kwana 40, domin ma'anar hadisin malamai suna nuna cewa ba sallar baki ɗaya za a rushe ba, a duk sallolin da kai suna nan amma babu ladan ba a ce karama su ba, malamai dukkan sun ijma'i ba a ce karama ba, amma dai babu ladan sai dai ka kake nauyi kai a za ka yi la'asar kai magariba kai isha kai asbaki alqari iya a cikin atafa ya ce bokanci a wajen larabawa kashi uku ne, wani bokan ina da wani masoyi na aljani, masoyi masoyin sa ne ya ce ina da aljani, wani aljanin na gaske wani aljanin na ƙarya, domin akwai bokan da idan ka je wajensa kana zaune ka shiga ɗakin da yake abin da shimfiɗu da komai, wani kuntigi zai ɗauko ya dinga karkaɗawa ina karkaɗawa ina kitace na wake na aljanu iri-iri, manya-manyan aljanu ina kira ina kira, kuna nan kuna zaune da shi daga can sai ka ji an ce wani ciii, sai ce sami da zuwa sami da zuwa, ran ce daɗe ran ce daɗe, wato aljana ce wai ta zo, sai da ce sai ce tari kaliyo malam Muhammadu ne ya zo, malam Muhammadu ne ya zo, ya kuma ce shi ke nan wai buƙatar ka ɗabiya, sai fara maka wato aljanin wato abin da ba abin mamaki, na je da kaina kusan ce ina yaro ko kuma in ce dai ina matashi kamar kusan shekara arba'in da suka wuce zuwa ko in ce 35 ko sama da haka. An yi wani mutum wanda boka ne, wallahi a dan daki ne na bukka a cikin garin nan, cikin Lambiriya, cikin wani gida ya dan daki na bukka da komai ne shiga ciki ya zauna, kuma ba shi mata da maza a yi ta zuwa da dan koro ba kina zaune, shi ne zai shigar da kai ai bayani ai komai. Da an zo an yi wani mutum ya za a yi zo suna na zai kama a cikin abin nasa, cikin ya zo ina cikin ina ta wannan abin, sai ce sai a arba ko ina nan duk da daraka, wallahi ba za ka gane ya ake kukan nan a can ba, domin ga shi a nan ga kuma abin a can, baka ga wata waya ba wanda za a ce ko ke yake matsawa, baka ga wani abu ba, kai ba ga wani kun wani tsuntsuni a wurin, kun wani ne da ba za ka gani ba, amma za ka ji abin ina magana ina faɗar abin. Shi kuma idariya ya faɗa ya kai ne da ke daɗe karafi, ai an gaya mata ai insha Allah ai an san halin shi, ai kaman ma magana ta ƙare, ai magana ta ƙare, ai ba komai. Shi kenan a yi a gama a ce ka bada ka za ka ɗebo ka bayar ai koma a ciki. Wani bokan haka yake, wani kuma ba na gaba irin wannan tsarin zai fi ba, aljani ne zai nuna yana da aljanin nan ina zuwa wurinsa, shi yake ba shi labari ta fuskar abin da yake fasowa daga wajen mala'iku na daga al'amuran sama ya fato. To wannan ne yayi irin wannan ya zo tusawa wannan ja'iri, shi kuma ita kuɗa ya hautsina ya hautsina ya ƙara ƙarya ɗari a cikin ɗan abin da wato ainihin aka gutsura aljinin shi ya gutsura masa. Wannan tunda aka aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an baka wannan bokai babu shi zai san banza ne. Sannan akwai wani bokan wannan shi kuma zai baka labarin abin da yake faruwa a sassan duniya. Za ka ji ake nan da wata guda za ku zo ni shugaban kasa ya mutu, kuma tilasi ko ice a yamma ko ice a gabas ko ice a kudu ko ice a arewa ko ice wani sarki zai mutu ba za a kwana 30 ba, kuma ka zai ido ya kuma rantse ma ce wallahi abin zai tabbata. To idan abin an yi muwafaka da yardan Allah sai kaga abin ya tabbata, kai sai ka rika halaka kai, sai ka ce ai shi ne ba Allah ba ne, kaga daga nan kai kafirci ya same ka. Na uku su ne malaman taurari, su waɗannan mutane suna samun Allah yana halittar musu wani irin ƙarfi, wato yana halittar wani ƙarfi ga shashin mutane, wato ƙarfi na wato ainihin faɗar abu ka dinga ganin abun kamar haka yake, wato za ka gaina abu da ya faɗa kuma sai ga abun sai ka ji mutum ya ce ai wallahi dai ya gaya min ya fito goma abubuwa kuma sun tabbata, da taɓa ganin ya yi kuskure ba, kai ta mamaki kai ta mamaki. Yake to wannan ƙaryar da yi ta fi komai abin da ka ga ya yi kai ka ga gaskiya ne, to ƙaryar ta fi yawa a cikinsa. Duk waɗannan bokan ce ne, duk waɗannan ka zuwa guda uku bokan ce ne, kuma shari'a ta ƙayyata su ta ɓata su kuma ta hana mutum ya kankata su ta hana kuma mutum ya je wajensu. Ɗan duba kuma dama shi ne wanda zai san inda su dace abu, ke ya san inda aka fashe kaza, ya san inda ya san wanda ya fata ya san inda yake aikin sani, ko kuma ka san ka da ya bata ya san inda yake, dan baka da tabbata aure kaza ya san inda kake, da makamantan irin wannan. Saboda haka duk waɗannan miyagun halitta, domin kuwa ba wani abu suke sa mutane ba halakar da su suke talaba su da uba, masu zuwa wuraren su su dinga ganin Allah ba shi da iko, waɗancan su ne masu iko. Ran da kuwa duk ka ga wannan ka kafirta, kai ba musulmi ba ne. Ran da kuwa duk a zuciyarka ka ji wani ina da tasiri ba Allah ba, to kafiri ne kai. Domin Allah shi ne mai komai, shi ne yake da ikon yin komai. Ran da duk ka sa kake wani yana yin wani abu ba da yardar Allah ba, to wannan ka kafirta. Kai dan ka ce Allah ne shi kenan, nan ka kafirta. In ka ce Allah ne shi kenan, ba ka da wata magana. Wanda ya kudire cewa boka da ɗan duba sun san gaibu, yake kuma suna iya gano abubuwa na asirai na sirri wanda ba su sani ba, irin na wato al'asrar ilahiyya, sirrika na Allah tabaraka wa ta'ala suke duk su ma suna ganowa, to wannan kafiri ne, kafirci na hakika tabbas, wannan ba shi da wata mafita. Kamar wanda ya kudire cewa taurari suna da tasiri, to dan naga taurariwa kaza ko ka gana ko aka gana maka aka ce taurariwa kaza, idan ta fito aka yi kaza to kaza ne zai same ka, kai ma kafi ne domin ko kai in dai ka fudu kana tafi ko kuma ka hade da kuturu kace to tunda da san safan nan zai yi tafiya zan tafi Lagos amma daga fitowa ta har ta fara zai ne karo da kuturu to shikenan kaza tunda zai kame ni domin muna da wannan tantance ko kuma idan na gama da makaho da farko to shi ma ga abin da zai same ni ka riga ka yadda har wannan ma isa ka kace tafiya wato da zarar kai wannan duka ka bada tasiri wanda tasirin nan na Allah ne ka ba da shi ga wani wanda wannan zai jawo maka wato ainihin halaka wanda take ba ta da iyaka dan haka Allah tabaraka wataala ba zai karbi wato addinin ka ba mutukar kana yin mu'amala da irin waɗannan mutane nan ai ta kace wasu mutane sun tambayi manzon Allah bokaye aka ce ya rasulullahi kin menene matsayin bokaye ne sai manzon Allah ya ce lam tu bi shay'in tu ba komai bane banzar bazara ne bokaye annabi ya faɗa ka danne ba za ka faɗa ba ka ce ma banzar bazara ka dinga jin tsoro a zuciyarka za ka yi maka wani abu ha yanzu misali in tsotsai ya sa aka ce na da irin wannan maganganun da ne sai wani boka ko ina nan wurin ko kuma ina da wani boka sai dan wani abu ya same ni gobe sai su kaga shi ne ya taɓo sulhu duk wannan ya zama al'adar mutanenmu an yadda da cewa wato majiya yawan mutanenmu abin ta kansu sun yadda da cewa wani ina da tasiri ba Allah ba tunda an ce wani ya taɓo sulhu ko ya tura masa inna ya tura masa daji ko ta tsotse hannuwa ta tsotse yar kafa suka ce ne ruwanmu kai ne ka taɓo sulhu ko da ka mu babu ruwanmu kai ne ka shafo sulhu saboda haka sulhu yana da iko ya yi maka abin da Allah ya yi maka ba ka ga an kafinta da zarar ka yarda da wannan zuciyarka babu shakka ka kafinta ko ba a ce ka zo wajen wani fitaccen ɗan goyi ko ɗan duba ina su malam babba na kofar gabas matar wani bawan Allah ta je tana so a duba wata jami'in haihuwa da ya duba ya share ya duba ya jirgin na kai soko yake za ta yi ɗa kuma ɗan namu na kama kanta suna saurarin irin waɗannan abubuwa kaga duk ana cewa ya san gaibu shi wannan malamin masanin gaibu ne abinda babu wanda ya yi ta isa ne to yau shi ya sani har ya san matar da tukuna ba ta yi cikin ba to za ta yi ciki kuma idan ta yi cikin nan za ta haifi ɗa ɗan ma da za ta haifa namiji ne shi kenan aka fiye abin ya kasance da ta tashi haihuwar ko kuwa ta haifi ɗan namiji kada shi kenan wanda ke fi da wannan shi kenan sai ce ai wannan mutumin ya zama Allah roza ce ko? Ko da ce Allah roza. Domin ko lallai an ba shi wani matsayi babba har ne yi. Kuma irin waɗannan kullum ɗan wani abu ya haɗa ce ka dinga fargaba. Wato wani abin ma na ka kai shi wato yau ba irin ma bokayen ba. Yanzu wani malamin ya zo ya duke a foro ya zo ya zauna. An ɗan wani tsautsayi ko da a makotaka ne ya haɗa ka da shi duka ɗan ɓata. Da wani abu ya same ka sai wani ke kike wani mutum mai kake makotan sa wani ma makotan sa ne daga bayan sai akai rigima da gari suka yi ai sai kike kuma wani nan ma da suka yi akan yara ne ma akai rigiman nan da yake fasa yaje abin da yake da yake insha Allah yara mutum mai kake kar ka kukura kai ka ja da wannan mutum sai a bani tsoro ka ga shi ma mai da shi Allah ro nan da kamata kai ka ce da wani Allah bane kai ma za ka dinga jin kafiri ne kai bayan Allah da kuma kace wani ma shi ba wani ne haka sai daga aikin shi a allaro an ba shi wata daraja sau daga dukkan waɗannan wato abubuwa ne waɗanda za ka dinga ganin waɗanda ma ba a tsammani sai su ga sun shiga cikin wato miyagun halaye irin waɗannan akwai hadisi da aka karɓo shi daga Abdullahi ibn Abbas yake wasu mutanen Madina sun ba ni labari wata ran suna zaune tare da manzon Allah da daddare sai aka jeho wani tauraro sai tauraron ya haskaka wurin wato irin jifan nan da ake haka yanzu kamar ba a ce musu ba amma da muna yara ana yawan gani sai ka ga wani wanda haka sai ka ga wurin ya haskaka shi shi ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake da sahabbai me kuke cewa idan an jefa irin wannan tauraro a zamanin jahiliya, idan irin wannan ya faru a zamanin jahiliya, me kuke cewa? Suka ce ai mu idan mun ga wannan, to abin da zamu ce sai mu ce to lalle a yau daga daren nan an mai wani kafin take mutum, ko kuma a yau daga daren nan wani babban mutum ya mutu, in dai ka ga wannan to ɗayan biyu ne, ko in ya wani kafin take, ko kuma wato ainihin wani kafin take ya mutu. Lallai ne haka yake. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ai wannan tauraron da ake jefawa ba a jefa shi don mutuwar wani ko don rayuwar wani. Ai bokantaka ta kare tunda aka aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai dai abinda ya kama da bokantaka shi ne ya dan rage. Kuma an hana mutane zuwa wurin su bokayen, bai halatta a je wajen su ba, bai halatta a dakata su ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mutum kudin kare, ka fayar da kare, ka fadar da kudin, haramun ne, an hana. Kudin karuwa na zina, an hana, ka tarbe shi, haramun ne. Da kuma kudin boka, ka kullum kare zai karyarsa ya surru ka, ya shirmansa jin daɗinsa zaman banza, ya tafi kudin kinka ya dinga ba kana abin nan banza kake karɓa. Domin yana ba ana ba shi abin da ake ba shi a hanyar bokantakan nan, ba da yayi wani abu ba, ba abin da yake a zaune shi gurin, ba wata wahala da ita, wanda ya karɓa da wanda ya bara wurin shari'a ma a hukunta shi amma ladabi, ake amma ladabi. Ilimin taurarin nan wanda ya zo sano shi hakika ya zo sano shi guri ya koyo tsaki, indai har za ka dinga zazzayyanawa kana yin bayanai na kaza tauraro kaza za a yi kaza za a yi wane ne menene duk kana fadar dogon da mutane da sani ba, da za ka yi wato masanin tauraron irin wannan masu zane masu yanan kasa din nan, akwai wanda idan ka faɗa masa sunan kintarin kace sunan ka Ibrahim, ya sunan tsohonka kace sunan tsohonka kamar Adamu, ita Ibrahim dan Adamu, sai ka yi nan zan fitar maka da ranar da za ka mutu, kuma wallahi ba za ka ketare ta ba. Akwai ɗan sun kafe ta duk suna irin wannan, akwai wanda ya gaya min wallahi zai iya faɗa, in faɗa masa sunana da sunan mahaifina zai zayyana, zai faɗa mai ranar da zan mutu. Kuma ba sai kaɗai mutane da yawan kada sun an rana kilar abin ba zai kauce ba, in shekara nawa ne in menene in waje ne abin za a gani ya tabbata. Misalin duk irin waɗannan abubuwa suna nan, sai ka dinga jin tsoronsu, ka dinga nema ka ba su tasiri, ka rabu da Allah. Yadda wannan tsuntsar halaka ce. Na'am? Ai ba gaya masa ba yi, sannan da ya kurutiya, amma da yanzu ne wallahi sai in gaya maka, ko da za ka iya. Da sai faɗa maka, in za a iya faɗa mutum zai iya faɗa mun, sai in faɗa mun zai da ido in gani. Saboda zuciyata ba za ka yadda da cewa ba kariya zai faɗa ba. Da sai rubuta in faɗa masa ya zayyana, ya zana mun, inda da wani wanda ya iya sai in gaya masa ya zana. Ya zayyana ya faɗa masa. Kuma wallahi ba zan yadda ba, zuciyata babu tsoron zan yadda, zan daskata, ba zan daskata ba. To saboda haka shari'a ita tana da abubuwan da ta ƙayyade take so a yi. Ya halatta a yi addu'o'i iri-iri ga su nan waɗanda ba za su kirgu ba. A kuma kowace irin cuta, a kowace irin cuta za ka iya yin addu'a, ka tofa a hannunka ka safa a jikinka. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin haka da al-mu'awwidha. Wato yana yi yana kyalma auza ta haƙuri huwa Allah da kula auzu rabbil falaq da kula auzu rabbil nas. To yana karanta su ya tafa idan ba shi da lafiya. Kan da ba shi da lafiya haka yake. Da yake lafiyar manzo Allah ya tsanani. Muke kar ajali na naya ta kace ita ce take kama hannun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta yi masa irin waɗannan kulɓuzai, idan ta yi masa sannan ta kama saboda hannunsa mai albarka ta shishafa masa a jikinsa da fuskarsa don dai neman waraka daga Allah tabaraka wa ta'ala.
To saboda kurewar lokaci shi abin da ya sa kake na cikin shirin namu na jawabi daga malamu wanda Ustaz Sani Shaibu ya bayani akan matsayin tsafi da canfe-canfe da boni ga musulunci. Garbar Aliyu Bala ya shirya daga nan sashen addinin musulunci na gidan rediyon Kano na hukumar rediyo da talabijin. Gobe idan Allah kai mu da karfe 2 da rage shi yamma za a ji wani sabon shirin. Yanzu karfe 4 sauran minti 29 ga shirin duniya nan tamu.